بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barakah bersaji sedua orang almur berkah. Ya, lana alhamis. Sesungguhnya masalah cina berderja, masalah cina Quran. Kemarin ada muka sabah menggunakan tuntik kaum muslim si. Jika lihat yang macam yang ahli, walaupun al imam al alama Abdul Rahman al Akhbari al Maliki, rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. يومنا شرنا بيو غواتا القعدة حكني علي تدري هدو لتلا جند بقوي الإصاف الهجرة يازو ديدي دا شرنا بيان فينا غواتا تقص شكرا تدبو بيدا ومشاشدا ميلادية أكرا تمو دي غواتا منا كرا تنيا كان أبو قوان دسوكي ولولي أبو لا مني أحداث وهو سببه guda biyar wadda malam ya mana bayani uku suna fita daga gaba ko namiji ko mace biyu suna fita daga baya wato dubura masu fita daga gaba akwai fitsari akwai wadi da kuma madi masu fita daga dubura akwai bayan gari da kuma tusa ko iska wannan bangaren hadath ke nan wato karuwa sannan muka fara magana akan asbab sabubban da sukan jawo waɗannan karuwa a karatun sabubba munyi annau munyi al-ighma farfadiya munyi as-sukr to munyi karatu akan maye dan ce munyi maye ba wal junun munyi karatu akan hauka dan ce munyi hauka ba wannan wasani ba ko mun wansani ko kuma karanta al-qubla mun tsaya daga al-junun ne to ya gabata cewa waɗannan abubuwa suna warware da wala a matsayin su na sabubba da suke jawo hadasi wanda shi kuma ya gabata yana warware al-qubla da bacci da farfadiya da maye da hauka dangin juna ne wato tafiyar hankali duka suna babin zawalul aqli shi yasa usman mun fika mun sun zo su ce maka yanqudul wudu bi zawalil aqli alwala yana tana warwarewa da gushewar hankali to in sun fadi haka suna nufin waɗannan abubuwan guda uku bacci ne bacci hankalinsa baya tare da shi na dan lokaci hakan nan mai farfadiya haka mai maye haka mai hauka to duka waɗannan da farfadiya da maye da hauka kiyasi ne akan bacci ya tabbata duka waɗannan abubuwa suna warware alwala saboda suna sanadin abin da zai warware alwala domin akalla mafi karanci kace tusa mai bacci ko mai farfadiya ko mai maye ko mai hauka za su iya yin tusa ba su san sanye ba to wannan zai zamke nan bacci zai sabbaba yin wannan abin ba tare da kuma an san an yi ba shari'a sai ta hukunta cewa kawai in dai an samu wannan sanadin to kawai alwala ta warware ko an yi ko ba yi ba za a koma zuwa ga yaqininka ba saboda tunda baka tare da hankalinka to baka da yaqini dan haka ba za a koma zuwa ga wani yaqininka ba saboda baka da shi abu na gaba cikin abubuwan da suke rore alwala ta bangaren sabubba al-qublatu al-qubla wato ana nufin sumba ko kis a wani yare wannan in an ce sumba ko kis iri biyu ne sumba iri biyu ne akwai sumba da ake yin sa na tausayawa da kuma kauna akwai kuma sumba da ake na sha'awa sumba ta tausayawa da kauna sumba ce wacce ake yin ta Abu Shi'ku akhafada ku ahamu. Kemudian Abu Subhanji Sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai cerdak Suna Anas membaca nyara Sewan dengan cikin macam biasa kecewa ya mahikin Allah Atu qabbiluna subyanaku Damaku kunai wa ya rangku sumbah Atu kunai kis wa ya rangku Kala na'am Sewa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dijia korek buah Kala sewa dengan dunia cik Inna wallahi la nukabbilu subyanaku Jemu wallahi bama sembahnya ya rangku Wa ya yang bama musikis Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam yati aw amliku in kana Allah naza'a an qulubikum ar-rahma yati to me zan iya muku idan Allah ya cinye rahama daga zukatan wannan hadisi da ire-iren sa suna nuna kinan ma rashin wato sumbatan yara alama ce da rashin lama ce rashin jan yara a jiki rashin jan yara a jiki kuma lama ce rashin tausayi al-muhim irin wannan sunba da ake wa yara sunba ce ta kauna da kuma tausayi to haka nan koda a babba ne shafaka kauna da abinan da soyayya takan iya sanya a yi kisa da yana iya kisa mahaifiyarsa mahaifiya tana yi wa ɗanta uba yana iya yi wa ‘ya’yansa kaka na yi wa jikokinsa jikoki suna yi wa kakansu tun yana yi wa baba nansa na yi wa umarsa yana yi wa babbansa kawunsa irin wannan kisa a goshi ko a hannu ko a kafaɗa duka waɗannan suna iya yi wa junansu saboda abin da ke tsakaninsu na alaƙa ta ƙauna da kuma shafaka kisa nau'i na biyu shi ne kisa na sha'awa wanda shi ne karatu mai yake magana a kansa kisa na sha'awa shi ne wato sumbanta wadda bisa al'ada ana sha'awarsa sumbantan wadda bisa al'ada ana sha'awarsa ko da shi kisa na sha'awa iri biyu ne shi kansa kisa na sha'awa iri biyu ne akwai kisa a kumatu akwai kisa a baki fatar baki kis na kumatu shi wannan ba lallai bane ba ya zamcewa a yi shi da sha'awa sai an ga dama sannan ya danganta da wa aka yi wa idan mutum yau mahaifiyarsa kis a kumatu ko yau kakarsa ki a kumatu ko yau babanansa ki a kumatu to wannan ba za a ce ya yi kis na sha'awa ba domin shi yana ɗaukan wata ma'ana wacce ba ta sha'awa ba amma kis na baki shi kuma kai tsaye kis ne baya daukan wata ma'ana sai ta sha'awa
da haka irin wannan kis sai yafi tsanani a babin kis saboda ko sama da kowace irin sumba to al-muhim wannan babin yana mana magana akan sumba ta sha'awa tana kariya alwala kamar yadda malam ya kawo abin tambaya anan shine menene dalilin da ya sanya sumba take karya alwala a zahiri babu wani dalili daga alqur'ani ko daga hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacce dangane da cewa sumbantan mace yana karya alwala in banda an samu daga abdullahi dan mas'ud yana cewa min qiblati ar-rajul imra'atahu al-wudu'u min qiblati ar-rajul imra'atahu al-wudu'u wato akwai alwala ga sumbantan mutum ga matarsa idan mutum ya sumbanci matarsa to akwai alwala a kansa sannan an samu wannan daga Abdullahi dan Umar duka a cikin Muwatta ta Imam Malik amma wannan duka mauqufi ne akan shi Abdullahi dan Mas'ud da kuma dan Umar daga su ne aka rawaito wannan ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya zama daga fatawarsu da wannan yasa jumhurin malaman malikiya sun tafi akan wajibcin alwala ga wanda ya sumba ya sumbaci mace sumba irin ta sha'awa amma idan an gila akari da abin da yazo a nafsi to sai aga cewa hadisi ya tabbatar na Aisha radiyallahu anha a cikin sunan al-arba'a gaba daya sunan Abi Dawud sunan Nasa'i da kuma Tirmidhi da Ibn Majah duka sun fitar da wannan hadisi daga na Aisha radiyallahu anha hadisi kuma ingantacce al-Imam al-Albani da Imam al-Arnawut sun inganta wannan hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu ba'd nisa'ihi thumma yusalli wa la yatawadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana subbatan wani sashi na matansa sannan yayi sallah ba tare da ya sake alwala ba har suka cewa nana Aisha radiyallahu anha kece sai ta yi dariya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam to wannan tunda ya inganta to ba makawa kenan wato sumbantan mace mutun ya sumbaci matarsa ya nuna hakan din baya kare alwala tunda ra annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi kuma ita kuma sallaci bai sake alwala ba wannan yana nuna cewa kenan bai kare alwala ba amma sai dai wasu malaman da suka tafi akan fahimta cewa yana kare alwala sun bada amsa akan wannan cewa annabi tsira da amincin Allah sabata gare shi ai ba irin mu bane eh wannan haka ne sallallahu alaihi wasallam shi ba irin mu bane sai dai kuma ayyukansa ba a kebance shi da su sai in dalilin kebancewa ya zo saboda wato an tilasta mana koyi da shiryarsa an dora mana koyi da shi an dora masa koya mana to shi yasa ayyukansa da zantukansa su ne madogarar mu wajen yadda za mu rayu rayuwa ta addini ina fata an fahimta to idan muka biye muka ce to tunda shi ba irin mu bane to in mun biye cewa shi ba irin mu bane to komai nasa ma fi karfin mu tunda babu wanda zai yi aiki irin nasa ko mutun yayi aiki irin nasa bai isa ya samu tsarkin zuciya irin nasa ba don haka sai dai kwatantawa to kaga in wannan aka biye to komai ma za a ce banda mu shi kadai ne komai ma za a ce banda mu saboda shi ba irin mu bane to almuhim wannan ba madogara bace cewa shi ba irin mu bane yana aikata aiki ne dan mu koya yana aikata aiki ne dan mu gani musamme ne ne shari'a musamme ne ne addini don haka sai an samu wani dalili da yake nuna cewa wannan abin shi kadai ya shafa to a daidai wannan lokaci ne ake tabbatar da khususiyya a ce to wannan ya shafe shi ne shi kadai amma in ba wani dalili ne zo yake be shi ba to duka ayyukansa sun shafe mu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi don haka wannan hadisi ya nuna cewa kenan sun ba ta ainihin wato kariya alwala walamsul mar'ati in qasada al-ladhata aw wajadaha malan yace daga cikin abin da yake kariya alwala lamsul mar'ati wato shafar mace in qasada al-ladhata
in yayi rufin jin dadi shi mai shafar aw wajadaha ko kuma ya samu jin dadi wannan ya kawo bangarori guda biyu na taban mace daga bangarori guda hudu da al-Imam al-Abi ya kawo a cikin littafin sa al-Ashmawiyya wa al-Ashmawiyya domin shi cikin Ashmawi al-Imam al-Ashmawi ya kawo shafan mace yana kariya alwala da sura guda hudu sura ɗaya kuma baya kariya alwala ya kawo surar in qasada al-ladhata wa wajadaha in yayi rufin jin dadi kuma ya samu jin dadi aw qasadaha wa lam yajidha ko kuma ya nufi jin dadi amma bai samu jin dadi ba aw wajadaha wa lam yaqsudha ko kuma ya samu jin dadi amma ba haka yin ba ba waɗannan surori guda uku yace suna kariya alwala sai sura ta hudu wacce ya kawo ta ba ta kariya alwala shine mallam yaqsudil ladzata wa lam yajidha wanda bai nufin jin dadin ba kuma ma bai samu jin dadin ba wannan sune sura guda hudu da haka malam anan sai ya kawo guda biyu in qasada al ladzata aw wajadaha in yayi nufin jin dadi aw wajadaha ko ya samu jin dadin ko da bai nufin ba kenan sai ya samu jin dadi to in ka hada biyun kuma zai baka daya in qasada al-ladzata wa wajadaha in yayi nufin jin dadi kuma ya samu jin dadi sai zama anan guda uku duka za su iya haduwa maka in kasada lazzata aw wajadaha guda biyu kenan in yayi nufin jin dadi daya aw wajadaha ko kuma ya samu jin dadin amma bai yi nufi ba kaga biyu kenan in ka hada biyu kuma zai baka na uku in kasada lazzata wa wajadaha in yayi nufin jin dadin kuma ya samu jin dadi kaga ka samu kwana wa abu na farko malam ya ambaci al-qubla a baya sun ba wani magana kai in ya ambaci al-lamsu me bambancin al-qubla da al-lamsu duk da ya shafi mata ne malamai suka ce da al-qubla da al-lamsu da al-mubashara al-qabul ne za ta sila lafuza ne guda uku wadanda suna da alaka da juna wato dan bambancin su kadan gane ne duka lafuza ne da suke nufin wato taba mace sai dai idan tabawan ya zama da baki shi ake cewa qubla idan tabawan ya zama da hannu shi ake cewa lamsu idan tabawan ya zama da jiki shi ake cewa mubashara an gane ko to yanzu nan malam ya kawo mana al-qublatu da kuma al-lamsu wannan kana dangane da lafuzin malam ne iziya al-imam shadiri rahimahullahu ta'ala shi da ya tashi zuwa a wannan gaba sai yake cewa lamsu man tujadul ladzata bi lamsiha ko bi lamsihi taba wadda ake samun jin daɗi da taba haka nan wata ibara ce ta malaman fiqh taba wadda ake samun jin daɗi da taba to wannan wani kaidi ne wadda malam mai ahlari bai kawo shi kuma yana da muhimmanci kafin mu je maganar jin daɗi ko rashin jin daɗi ya kamata mu yi magana akan wa aka taba akwai wadda taba shi baya da alaka da jin dadi ko rashin jin dadi kamar mutum ya taba namiji in macece ma akwai wanda taba abuwa in nace namiji namiji sosai ba namiji akwai kasa ko namiji amurki ne kama da mata namiji ta ganin haka bulbul haba sa gaba ɗaya gemu baya fita haka jikin sa duk a sassake akwai irin wannan wanda zaka samu shi amma gabata suna shakkar irin wadannan a cikin mutane musamman idan ya kasance mai gaye mai kisisina haka in ya kasance mai kisisina mai mutun gwila mai kwalisa to kaga sai zan hazari a cikin mutane gashi dama haka jikinsa kamar na mata kuma sannan ga yanga ga kwalisa to irin wannan da sai na kuma har koran su yake to za su jawo mutane amma namiji ka gan shi gardi sosai ya shi gardi sosai in ka taba bada cikin sa kaji ta kitikir ma in buka hannu kaji hannunsa kitikir ma kamar kici ta taba nan iskar sannan maya maya da su ma da gemu to shi kenan ka ga namiji tafiyarsa da gaske yake ba yanga a cikin tafiyarsa maganarsa da gaske yake ba ma ɗaya ba yanga a cikin adarsa ma na maza ne ba irin da mata ba amma wani da ga haƙorin maka ga ya sa tozali a idanunsa rambaɗa ga magana yana da lambasa ta yana karya wuya yana tafiya yana kwalma ɗaya ba ga irin wannan ba daidai ba ne kamata mutum namiji ya zama namiji sosai galibi alal abladiya da a ce namiji ba abin taba wa Aisha ba sun ta shi sun ta koma bangaren mata za ka samu su mata akwai waɗanda bisa ɗabi'a ba abin taba wa Aisha ba ne kamar yara ƙanana shi kansa malam shadiri ya bada misalin yarinya karama kamar yarinya karama ko kuma mutum da muharramansa kamar mahaifiyarsa ko yarsa ta cikinsa ko abinan babanansa ko umarsa a ga waɗannan duka bai kamata a ce taɓa su a samu saƙo na sha'awa kwata-kwata a ɗabi'ata ne kuma duk wanda ya samu sha'awa idan ya taɓa uwarsa ya fita daga ɗabi'a. Duk wanda ya ji sha'awa idan ya taɓa ƴarsa ya fita daga ɗabi'a, ya samu ɗabi'a nau'in irin na dabbobi, ya fita daga ɗabi'ar mutane. To dabba ce za ta haifi taure, akuya ce za ta haifi taure, wata biyar wata shida sai ya fita, kuma har yi mata ciki ta haihu.
To kaga duk mutumin da yayi sha'awar ya taba uwarsa ya ji sha'awa, ko ya taba yarsa ya ji sha'awa, to yayi kama da dabbobi. Amma in dai yana nan akan ɗabi'arsa ta mutum, to ba abin sha'awa bane wannan. To irin wannan, to ba akan su ake magana ba, yana da kyau mu cire su tukunna. Ba taba namiji ba, ba taba abinan yarinya karama ba, ba taba muharramai ba, ba su ake nufi ba. Ana nufin taɓa mata, mutum ya taɓa matarsa, ko kuma ya taɓa ajnabiya. In an ce ajnabiya, matar da ba muharramarsa ba, haramcin kuma na har abada, banda haramcin ɗan lokaci. Haramcin ɗan lokaci baya kore sha'awa, haramcin ɗan lokaci kamar matar wani. Matar wani muharramar ka ce ko ba muharramar ka ba ce? Matar wani muharramar ka ce, haramun ce ka aura. Amma tunda haramcin ba na har abada bane ba, ba na har abada bane ba, kaga ai wani haramcin bai cire maka sha'awa ba. Kwarai da gaske cire sha'awa ba. Hakan nan kanwar matarka muharrama ce ko ba muharrama ba? Muharrama ce, amma da yake haramcin na wani lokaci ne, shine zuwa yatta ta mutu ko a sake yar. Kaga sai kware me zai hana in idan yatta fita ta gama idda, me zai hana ya auri kanwar? Ba abin da zai hana. Mai yiwa ita yar, mai yiwa halin su ne bai zama ɗaya ba. To kaga ita ma wannan zaka cewa sha'awa ba ta fita, sha'awa ba ta fita, saboda ba haramci ne na har abada ba. To irin wannan haramci wanda yake na ɗan lokaci, wani dalili ne kawai ya hana, to ba shi ake nufi ba. Wannan ita ma su ma suna cikin ajani, suna cikin matayen da zaka nesanta. To da sauran mata, shi yasa Allah da ya lissafo muharramai sai ya ce wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum, wanda duk ba wannan ba an halatta muku. Kaga kenan duk sauran matan cikin gari sai ka kiyaye su. To irin wannan ne su ne taɓa su yake iya kawo sha'awa, kuma a kai ne ake magana. To shi ne malam sai yake cewa wannan taɓawan yana karya alwala, amma in an yi shi da nufin jin daɗi, ko kuma aka ji daɗin, ba da nufin jin daɗin aka taɓa ba, amma sai aka ji daɗin. Misali a cikin shago ne, ya shiga cikin shago yana duba kaya, sai ya ji mutum ta bayansa yana dungura, sai yana taɓa shi. Yana ji ana taɓa shi, amma bai san waye ba, bai san me ba, yana ta harkokinsa. Can da ya ɗan yi haka sai ya ga ɗan gyale haka, sai ya ga ashe mace ce, sai ya fara ɗaukan saƙo. To kaga ba wai wato wannan taɓawan asali ba wai da nufi ba ne, amma kuma yanzu ya haifar da ne, ya haifar da jin daɗi. To wannan in yana da alwala sai a ce me? Sai a ce ta kare a bisa wannan karatun da muke yi. To hakan nan wadda musamman kuma wadda ya nufin jin daɗin kuma ya ji daɗin, amma banda wadda bai yi nufin jin daɗin ba kuma bai ji daɗin ba, shi wannan ko a malikiya alwalar shi ba ta warware ba. To sai ka ga da yadda muke gani, idan mai gida ya zo shi da cefa ne zai bayar, ko wani saƙo zai bayar, in matar ta yi alwala sai ta ɗauko faifai sai ya ɗora a kan faifai, sai ta saboda wai kar wajen miƙa mata hannunsa ya taɓa nata. To a ce aka ce inda nufin jin daɗi kuma aka ji daɗin, ko ba haka ba? Wannan da nufin miƙa cefa ne kuma aka miƙa, kaga wannan ba wani ba ciki yayi to amma sai mutane suna tsanantawa kansu ba haraka abin yake ba to yana da kyau mu duba wannan mas'alar menene matsayar malamai dangane da cewa idan mutum ya taba mace da jin dadi sai ya ji dadin alwalarsa ta kare tare da cewa ba wani abu ne ya fita masa ba kawai taba jin dadin kawai ya karya alwala me madogarar wannan zance madogarar wannan zance wato mafi karfin madogara ayar alqur'ani mai tsarki yayin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taqtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiba da kuma fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ولنا آيوي قدابيو سن إلغو دليلا دسكيسا أي الولاكو أي وانكا da Allah ta'ala ya ce wa in kuntum junuban fatahharu in kun kasance da janaba to ku yi tsarki shine wanka kenan kamar da zai zo nan gaba nan fatahharu ijma'in malamai ana nufin wanka wa in kuntum marda aw ala safarin can bayan ba ku manta ba al-lisafu alwala yanzu akai maganar wanka sai kuma aka shiga maganar masu uzuri wa in kuntum marda idan ba ku da lafiya ba za ku iya amfani da ruwa ba wajen yin alwala ko wajen yin wanka aw ala safarin ko kuma kuna kan hanya a matsayin ku na matafiya kun rasa ruwa ga janaba ba hali ku yi wanka saboda rashin ruwa ko kuma ga hadasi ba hali ku yi alwala saboda rashin ruwa shine aw ala safarin shi mara lafiya ana kyau wato an ambace shi ne saboda wato mazinna ce bisa zato akwai yiwuwar ba zai iya amfani da ruwan ba ga ruwan nan sai aka ambace shi shi kuma matafiyi an ambace shi ne saboda shi kuma wato bisa zato zai iya rasa ruwa shi kuma sai aka ambace shi kaga mara lafiya wajen kasa amfani da ruwa matafiyi wajen rasa ruwa masu uzuri guda biyu kenan aw jaa ahadun minkum min al-ghaiti anan wasu malamai suka ce wajaa ahadun minkum min al-ghaiti saboda can an ambaci wato masu uzuri ne guda bi mara lafiya da kuma matafiyi bisa alaƙar su da ruwa bisa ko nisan alaƙar su da ruwa sannan wannan al-ghait kuma da aka ambata shi kuma abin da yake karya tsarki ne ke sa wasu malamai suka ce nan aw jaa ahadun minkum min al-ghaiti nan aw bi ma'ana wa jaa ahadun minkum min al-ghaiti wanda wani a cikin ku kuma sai ya zakkewa bayan gida aw lamastumun nisaa ko kuma kuka taba mata falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan tayyiba sai ku nufi ƙasa mai tsarki to anan malamai sai suka ce kenan wannan ayat ta nuna taba mace yana karya alwala da aka ce ɗayan ku ya zakkewa bayan gida wato kashi aula mastumun nisa ko kuma kuka taba mata kenan da bayan gida da taba mace suna karya alwala jama'a an fahimta to irin sa ne a can baya ma suratul nisa'i aw jaa ahadun minkum min al-ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayama musa idan tayyiba duk iri ɗaya ne. To malamai sai suka ɗauki wannan sai zama dalili akan cewa taɓa mace yana warware alwala saboda wannan aya. Sannan a wata riwa a wata ƙira'a aula mastumun nisa'a, madadin aula mastumun nisa'a, wadda wannan ya haifar da saɓanin fassara, saɓani wadda yake tsohon saɓani tun daga sahabbai, yayin da aka samu bambancin fahimta tsakanin Abdullahi ɗan Umar da Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu anhum ajmain. Kun san su kuma manyan sahabbai ne a ilimi, ba a shekaru ba, sai suka samu saɓani. Yayin da Abdullahi ɗan Umar ya fassara wannan aya da cewa taɓa mace allamsu bil yadi, taɓa mace da hannu, shi ake nufi da lamastumun nisa'a. Yayin da Abdullahi ɗan Abbas ya fassara wurin da jima'i, ya ce jima'i ake nufi da lamastumun nisa'a. Waɗannan ma'anoni duka in mun yi la'akari da ƙira'ar lamastumun nisa'a, to zai ɗauki ma'anar taɓawa da hannu. In mun yi la'akari da ƙira'ar lamastumun nisa'a, to zai ɗauki ma'anar jima'i, saboda akwai bambanci tsakanin abinan almulamasa da kuma allamsu. Allamsu mujarradin taɓawa da hannu shine allamsu. Walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim, haka taɓawa da hannu shine asalin allamsu. Amma lamastum an gina shi ne akan fi'ilin mufa'ala, akan wazanin mufa'ala, lamastumun nisa'a, wadda wannan yana nufin jama'tumun nisa'a, jama'tumun nisa'a. Kuma akan ɗauki ma'anar allamsu kamar yadda almassu shi yake ba da ma'anar allamsu, ya zo a cikin alqur'ani yana nufin jima'i. Ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida, nan ma lam tujami'uhunna min qabli an yatamassa, min qabli an yujami', amma duk jima'i ake nufi. Idan muka koma baya muka duba maganar qubla da muka yi, sunba, kiss, dama mun ambata cewa da allamsu da alqublatu da almubasharatu alfadun ne za tu silah, suna da alaka, duka suna nufin taɓa mace ne. Sai dai kawai bambancin wannan da baki ne, wannan da hannu, wannan da jiki. Shin wadda ya sumbaci mace za a ce ya taɓa ta? Za a ce ya taɓa ta min babu aula, min babu aula. Da taɓa mace da hannu, da yi mata kiss baki da baki, wane ne ya fi ƙarfi wajen sha'awa? Ƙubla, kiss ya fi ƙarfi wajen sha'awa. To idan a baya mun tabbatar da cewa kiss wa mace baya karya alwala, to min babu aula taɓa mace da hannu? Inda ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi alwala, ya sambanci matarsa, ya tafi masallaci, ya yi sallah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba tare da ya sake alwala ba, to kaga kenan min babu aula taɓa mace da hannu. To wannan fiskar sai ya zama kenan wannan dalilin na sunba ya isa dalili kan cewa kenan kadai taɓa mace da hannu ko da da jin daɗi ne ba zai karya alwala ba. Idan muka dawo kan maganar aya, za mu ga cewa akwai wata hikima a cikin ayar da in muka yi nazari za mu ga cewa lallai wannan ayar akwai wani saƙon da take isarwa, wadda in mun fassara lamasa, lamastumun nisa'a, da taɓawa da hannu, to ba za a samu wancan saƙon da take isarwa ba. Kun sani cewa dukkan wadda alwalashi ta karye kuma ba yi da ikon amfani da ruwa, ko saboda jinya, ko saboda rashin ruwan, zai yi mai taimama? Shin haka ne wadda wanka ma ya kama shi kuma ba shi da ikon amfani da ruwa, ko kuma ya rasa wannan ruwa shin shi ma haka ne zai iya taimama? Amsa shi ne zai iya taimama. To shin wannan aya za ta iya karantar da mu duka abubuwan nan guda biyu, cewa wadda ya kasa amfani da ruwa kuma yana bukatan alwala zai iya taimama, wadda ya kasa amfani da ruwa kuma yana bukatan wanka zai iya taimama? Amsa shi ne eh, za ta yi mana wannan aikin idan ba mu fassara la mastum da tabawa ba. In mun fassara la mastum da jima'i, to ayar za ta yi mana wannan aikin biyu. Sai ya zama aw jaa ahadun minkum minal gha'iti, idan ɗayanku ya zakke wa bayan gari. Wannan ɓangaren me kenan? Ɓangaren alwala, ɓangaren alwala. Aw lamastumun nisaa, ko kuma kuka yi jima'i da mata, ɓangaren me kenan? Wanka. Falam tajidu ma'an, sai ba ku samu ruwa ba. Fatayammamu sa'idan tayyiba, to ku nufi ƙasa mai tsarki. Sai zama ayar ita da kanta ta nuna mana mai alwala zai iya taimama, mai wanka ma zai iya taimama. An ba da sample na abin da yake karya alwala, an ba da sample da na abin da yake karya wanka. Haka dukkan ma'anar da za ta zo da ilimi, to ita ce ma'anar da ta fi dacewa da shari'a sama da ma'anar da za ta takura ilimi. An fahimta? Walamsul mar'ati in qasada lazzata aw wajadaha, malam yace da taba mace in yayi nufin jin daɗi ko kuma ya samu jin daɗin. Wa masu zakari bi batnil kaffi, da kuma taba azzakari bi batnil kaffi, da cikin tafin hannu. Wasu malamin sukan ƙara aw bi batnil asabi'i aw bi atrafil asabi'i. Muna da abu uku kenan: cikin tafin hannu, ko kuma cikin yatsu, ko kuma gefen yatsa. Sai da dukkan wani wuri da yake da siffa irin ta tafin hannu a hannun mutum, to idan ya taba azzakarinsa kai tsaye, to zai karya masa alwala. Dalili akan wannan hadithin Busra bint Safwan, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man massa zakarahu falyatawadda, wadda ya shafa azzakarinsa to yayi alwala, ma'ana ya sake alwala. Wannan hadisi ya inganta, saka ya tabbata namiji idan ya taba gabansa da hannunsa to alwalarsa ta kare, sai ya sake alwala. Wannan taba hannun, tabawa da hannun, yana nufin mutum ya taba ba tare da wani shamaki a tsakani ba. Idan akwai shamaki ta saman tufafi ne, to wannan baya kare alwala, saboda ma'anar almassu, almassu man massa zakarahu, wadda ya taba almassu yana nufin me? Iltiqa'ul basharataini, yana nufin haduwar fatu guda biyu. Da haka sai fatar hannun ta haɗu da fatar gaban, gabanin a kira shi almassu. Idan wani abu ha'il ya shiga tsakani, to ba za a ce masa almasu ba. Sannan riwaya ma ta Abu Huraira, hadisin Abu Huraira shi ma ya tabbatar da haka: idza afdar rajulu bi yadihi ila dhakarihi laysa dunaha hijabun fa alayhi alwudu faqad wajaba alayhi alwudu. Idan mutum ya zurma hannunsa izuwa ga gabansa, ya taba ba tare da akwai hijabi a tsakani ba, to alwala ta wajaba a kansa. Wannan shi ma hadisi ne ingantacce. Ta haka namiji ya taba gabansa da hannunsa, cikin tafin hannunsa ko da yatsarsa ko da gefen yatsarsa, to yana kare alwala. Amma inda bayan hannu ne, ko kuma gaban nasa ya taba dantsansa ko ya taba zira'insa ko ya taba wani wuri a jikinsa, to wannan baya kare alwala, kawai da tafin hannu ne. Saboda ai zira'insa kamar cinyarsa ne, in cinya ko za ta, in gaban namiji ya taba cinyarsa kuma alwala ta kare, ai kaga da alwala da ba ta zauna ba. Abin tambaya a nan shi ne, shin mace fa idan ta kai hannunta ta taba gabanta, ita ma alwalarta ta karye? To wannan mahallin bincike ne. Wasu malamin suka ce eh, alwalarta ta karye, wasu suka ce bata kare ba, wasu suka ce in ta nutsa yatsa, shine wa in alfafat, kamar yadda ya zo a cikin Ashmawi. In ta nutsa yatsa to ta kare alwalarta. Wasu malamai suka ce a'a, mata kala uku ne, dakhila da kharija da mustawiya. Akwai dakhila wadda gabanta yana ciki, saman gabanta a shafe yake, asalin gabanta baya waje yana ciki, wannan ana ce mata dakhila. Suka ce in ta taba gabanta alwalarta bata kare ba, in dai kawai tabawa ta yi, ita ce har sai ta saka yatsa kafin alwalata kare. Akwai kuma kharija wacce gabanta a waje yake, da ta kai hannu ta taba, to asalin gaban za ta taba, to wannan suka ce tana kai wa hannu da ta taba alwalarta ta kare. Sannan akwai wacce mustawiya ce, gabanta bai yi ciki can ba, bai kuma fito gaba ɗaya ba, to suka ce wannan ita ma in ta kai hannu ta taba alwalarta ta kare. Ta haka da kharija da mustawiya, idan sun kai hannu sun taba alwalarta ta kare, amma dakhila har sai ta sa yatsa sannan alwalarta ta kare. Me ye dalilin da yake nuna mace in ta taba gabanta alwalarta ta kare? Shine riwayar da ta zo ta ita kuma daga Ummu Habiba radiyallahu anha, tace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man massa farjahu falyatawadda, wanda duk ya taba farjinsa ya sake alwala. Kaga da can tunda an ce zakari to ya shafi kadai namiji ne, amma nan da aka ce farji to ya shafi namiji da mace, sai aka gane kenan taba farji ko na namiji ko na mace yana karya alwala. Malamai sun tattauna akan taba na wani ba naka ba, amma ba ma bukatar sa ahlari muke karatun, ba wani mai zurfi bane mai yawa, sama sama muke yin sa. Sai mu tsaya iya haka, ma'ana mu fahimci dai cewa idan mutum ya taba gabansa, ya taba al'aurarsa, yana da alwala, to alwalar ta kare. Idan mutum yana wanka, wankan janaba misali, to yana cikin yin wanka sai hannunsa sai ya taba gabansa, menene hukuncin, me hukuncin wannan wankan nasa? Na farko mu sani cewa wato ba zai zama alwalar mutum ta warware da taba gabansa ba sai in ya zama da niyya ne. Yawa wadda da kuskure ne kawai sai ya ji hannunsa ya taba gabansa, wannan babu wani abu ciki, wannan hukunci ba zai shafe shi ba. Wadda da niyya ko da saninsa ko da ko ina ma ne da kuskure ne. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rufi'a an ummatil khata wan nisyanu mastukrihu alayhi, haka matukar mutum da kuskure ne wannan babu komai, amma da gangan ne ya kai hannu sai ya kama sai ya taba ko ya shafa, to wannan ake magana a kansa. To wanda yana wanka sai ya taba din da gangan, me matsayin wankansa? Wankansa yana nan, ba bukatar sai ya koma baya ya sa ko wanka, domin ai taba gaba alwala yake karyawa ba wanka ba. Don haka tunda ya taba gabansa yana wanka, to ya sani cewa in ya kammala wanka, in dai yana son yin wata ibada da wannan wankan nasa, sai yayi alwala, saboda taba gabansa da yayi ya karya gwargwadon alwala na wankansa. An fahimta? Yau don haka iya taba gaba iya ta'adin da zai maka kenan ya hana amfanin alwala, amma ba zai karya wanka ba, ballantana ya sanya mai wanka ya koma baya. Allahu a'lam. Sai me malam ya ce wa man shakka fil hadathi wajaba alayhi alwudu'u illa an yakuna muwaswisan fala shay'a alayhi. Wa man shakka fil hadathi, malam ya ce wanda ya shakka a cikin hadasi, wajaba alayhi alwudu'u, alwala ta wajaba a kansa, illa an yakuna muwaswisan, sai dai in ya kasance mai waswasi ne, fala shay'a alayhi, ba komai a kansa. Wannan shine abu na uku cikin abubuwa masu karya alwala. Abu na farko hadasi, abu na biyu sababi, abu na uku shakka. Jama'a an fahimta? Yawwa. To yanzu ana mai malam yake cewa, abinda malam yake cewa, wanda yayi shakka a cikin hadasi, me ya shakka a cikin hadasi? Kai ba kyan ce me ya shakka ba, me ya shakka a cikin hadasi? Ana riga na gama fahimtan ka san me ya shakka ko? To me ya shakka a cikin hadasi, me haka yake nufi? Shakka a cikin hadasi shine mutum ya samu shakka shin hadasi ya same shi ko bai same shi ba, shin iska ta fita masa ko bata fita ba, shin bayan yayi alwala yayi fitsari ko bai yi fitsari ba. Wannan shine shakka a cikin hadasi. Mas'alar shakka a tsarki ta kasu kashi uku. Akwai shakka a cikin hadasi kamar yadda malam ya kawo, akwai shakka a cikin tsarki malam bai kawo shi ba, akwai kuma shakka a tsakaninsu, tsarki da hadasi. Jama'a ana fahimta? Shakka a cikin hadasi kamar da muka faɗa a baya shine mutum ya samu kokwanto ko shakkar iska ta fita masa ko bata fita masa ba, ya yi tusa ko bai yi tusa ba. Wannan shine shakka a cikin hadasi. Kenan yana da yaqinin alwala, yana da tabbacin yayi alwala, ya san lokacin da yayi, yana tunawa, yana tuna a wajen da yayi, baya kokwanto ko kadan akan alwalarsa. Sai dai yanzu ya zo yana tunani shin ya fidda iska ko bai fidda iska ba, shin bayan yayi alwalan nan yayi fitsari ne ko bai yi fitsari ba. Sai wannan shakkar ta zo masa, shine shakka a cikin hadasi bayan mutum yana da tabbacin me alwala. Ita kuma shakka a cikin tsarki, kishi sun kuyan wannan ne. Shakka a cikin tsarki shine mutum yayi shakkar yayi alwala ne ko bai yi ba, shin yayi alwala ne kam ko bai yi ba, shine shakkarsa. Kenan yana da yaqinin yayi hadasi, yana da tabbacin yayi fitsari, ya san lokacin da yayi, yana tuna a wajen da yayi, duka wannan bai da shakka a kai. Amma bayan yayi fitsarin nan shin yayi alwala ko bai yi ba, shine shakkarsa a cikin tsarkin ne, a kan tsarkin ne shakkarsa. An fahimci wannan mutumin? Mutum na uku shine wanda yake shakka tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu, tsarki da hadasi. Yayi alwala, yana da tabbacin yayi alwala. Yayi fitsari, yana da tabbacin yayi fitsari. Sai dai ya rikici wanne ya riga wani. Shin sai da yayi alwala ne yayi fitsari, ko sai bayan yayi fitsarin ne yayi alwala? In ya tuna fitsarinsa zai tuno yayi fitsari tabbas a banɗaki kaza lokaci kaza. In ya tuno alwala zai tuna tabbas ya tuna lokacin da ya tsuguna a guri kaza da buta kaza yayi alwala. Kowanne yana da yaqini, amma yanzu rikici ya shigo masa wanne ya riga wani. Wannan shine shakka a cikin a tsakanin duka biyu. Ash-shakku fi sabiqi minhuma, yana shakkar wanne ne ya riga wani a cikin biyun nan. A waɗannan surori guda uku, sura ta farko da sura ta ƙarshe, sura ta biyu afwan, sura ta biyu da sura ta uku suna karya alwala. Shakka a tsarki da kuma shakka a kan wanne ya riga, wannan alwala tana karewa dole sai an sake ta. Jama'a an fahimta? Saboda mutum yana da tabbacin cewa yayi fitsari ko yayi bayan gida ko ya fidda iska, kawai shakkarsa yayi alwala ko bai yi ba, kaga kawai ya koma kan abin da ya sani, shine me? Shine fitsari. bai da alwala ya yi alwala kawai. Wanda ya rikice wanne ya fara a cikin su, to wannan ya fifita bangaren hadasi ya saki alwala. Amma wanda yake da tabbacin yayi alwala sai shakka ta zo masa ta karye ko bata karye ba, to shi ma shi alwalarsa ba ta karye ba. Kamar yadda waɗancan suka yi watsi da shakka, haka shi ma zai watsi da shakka. Ita shakka jefarta ake, ba a aiki da ita. Shi yasa akwai abin mamaki, malam ba kuma shi kadai ba, manya-manyan malaman mazhabar Malikiya suka tafi akan wannan yana karya alwala. Alhalin duk wanda ya shakka akan hadasi kuma ya je ya sake alwala, to ya biye shakka ne, ya yi aiki da shakka. Alhalin kuma ba a aiki da shakka, ana aiki ne da yaƙini. Idan shakka ta tadda yaƙini, to shakkar ake jefarwa a ɗauki yaƙini. Shi yasa idan kana sallah sai ka rikice raka'a ta huɗu ce ko ta uku, raka'a ta huɗu kake yi ko ta uku, ka samu shakka me ya kamata ka yi, sai ka mai ta uku. Kenan menene shakkarka? Huɗu ne shakkarka, sai ka watsar da shakkar, sai ka dawo kan yaƙini. To kullum haka ne, al-yaqinu la yazulu bi shakk. Matuƙar kana da yaƙini, to yaƙini baya zuwa ya kawar da shakka. Ya tabbata cikin hadisi ingantacce Bukhari da Muslim. An zo an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fir rajuli annahu yajidu shay'a fi salati, fa qala alaihi salatu wassalam la yansarifu hatta yajida rihan, ko hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sabata gare shi, mutum ne a cikin sallah sai yake jin wani abu kamar ya fita masa, yajidu shay'a fi salati, yana jin abu a cikin sallah kamar ya fita masa, wato kamar iska ta fita masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce la yansarifu, ba zai katse sallarsa ba, hatta yasma'a sautan, har sai ya ji sauti, aw yajida rihan, ko kuma yaji me aw yajida rihan, me zan fasa da yajida rihan? Yaji wari, in yaji iska fa. Dama alamomin tusa guda uku ne, ko diri sauti, ko wari, ko iska. Da haka arrihun nan zai ɗauki wari, zai ɗauki iska. Da haka idan mutum ya ai akwai iskar da za ka ji ta fita, ka tabbata da kokonto cewa ta fita, kuma ba za ta yi wari ba. Ƙarshe watakila ka ji cikinka ma ya samu lafiya sosai, kuma ba wari ko kaɗan, kuma kana da yaƙinin cewa, to kenan idan abin ya takaita a wari ne da sauti, kenan wannan ma ba ita ba ce? Ita ce. Haka abin mabnawa an laqi, kawai indai ka samu tabbacin ta fita, to ita ce ta fita. Wannan hadisin yana nuna cewa mutumin da shakka ta shigo masa bayan tsarki ba zai biye wannan shakkar ba, har sai ta dama yaƙini. In ya ji sauti, ko ya ji wari, ko ya ji fitar iskar, to nan ya samu yaƙini. Yaƙini kuwa yana ture yaƙini. Amma kawai zallan yana jin cikinsa ya yi ƙugi, yana kokonto ko ta fita ko bata fita ba, a'a ba zai saurari wannan ba. Shakka ba ta kore yaƙini, alwalar shi tana nan, yana nan akan yaƙininsa. Shine da ma yaribuka ila ma la yaribuka, ka bar abin da yake kokwantar da kai zuwa ga abin da baya kokwantar da kai. Me ye abin da yake sa ka kokwanto? Me ye abin da baya sa ka kokwanto? Abin da ke sa ka kokwanto abin da kake shakkarsa, abin da baya sa ka kokwanto abin da kake da yaƙininsa. Domin yanzu da zan tambaye ka fassara mu wannan hadisin, kai aiki da wannan hadisin akan wannan mas'alar, ƙarshe me za ka ce? Ka bar abin da yake sa ka shakka zuwa ga abin da baya sa ka shakka. Mutumin da yake shakkar alwalarsa ta karye ko ba, yayi tusa ko bai tusa ba, sai aka ce masa ai ka bar abin da yake sa ka shakka ka koma abin da baka kokwantan sa yaya zai yi kenan in kace ya sake alwala me yi haka zaka ce in kace ya sake alwala to ya koma wa abin da yake sa shakka saboda ai karyewar ta shine shakka yin alwalar shine yaqini dan haka ya koma kan alwalar sa da ya sani ba zai bi wannan shakkar ba dan haka dan ce mai inganci abin da malam ya faɗa din nan ba shi ne yake karya alwala ba shakka a cikin tsarki ne yake karya alwala da kuma shakka akan wanne ya riga a tsakanin su biyu amma shakka a cikin hadisi bayan tsarki ya gabata kuma tsarkin shi aka sani ake da yaqini to baya karya alwala illa an yakuna muwaswisan sai dai in ya kasance mai waswasi ne wala shay'a alaihi ba komai akan sa waswasi shine auren shakka auren shakka shine kokwantan jifa jifa waswasi kuma shine shakkar ta aure ka eh waswasi kuma shine shakkar ta aure ka me ta aure ka ba ka rabuwa da ita ko wadansu bayin Allah wanda ya zama musu jinya shakka ta zama musu jinya ta zama musu mata idan yana alwala sai ya sake sau uku sau hudu sau biyar wani har kuka yake idan yana sallah ya dinga komawa farko yana kabbara harama kenan wannan jinya ce to wannan waswasi ne to duk wanda ya kasance mai waswasi to shi hukuncinsa daban ne hukuncinsa ba na masu shakka bane hukuncinsa daban ne shi kawai zai yi waswasi da waswasinsa wal muwaswisu yatrukul waswasata mai waswasi kawai yana barin waswasin ne kwata kwata ba shi ba wai ya bar yin waswasi ba a ya bar aiki da waswasi ya bar yin waswasi ba ikonsa bane jinya ce a ya bar aiki da waswasi idan ya fara alwala sai ya zo fiska sai shedan ya zo ya ce masa ta kare ba sai kuma farko ba to ba haka zai yi ba sai ya ci gaba shedan ya dawo ya ce masa ina nana ta maka ta kare kana ci gaba to ta kare in ya je hannu a ce masa ta kare idan ya zo kafa a ce masa ta kare duka ba zai biye ba alwala ɗaya zai ba zai sake ba kuma da haka zai je har yayi sallah kada yayi aiki da waswasi idan ya kabbara harama duk abin da za a ce masa sallar ta baci ka manta baka kabbara harama ba ba karanta fatiha ba wannan rak'a baka ruku'u ba zai biye ba kawai ita sallar su a haka zai idar da ita ba zai sake ba wannan shine maganin waswasi a ibada saboda sauƙaƙewa mai waswasi domin dukkan la yukallifullahu nafsan illa wusaha Allah ba ya dora wa rai abin da za ta iya idan aka ce mai waswasi ko yaushe ya sake alwala har sai ya ji garanti sai ya ji yaqini sannan ya alwala an adabtar da shi sai mura ta kama shi ma haka shi yasa saboda sauƙaƙewa yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana son ku da sauki ne baya son ku da wahala addinin Allah an gina shi akan musamaha ba addinin azabtarwa bane dan haka mutum ko alwala ne ko sallah ne ko wanka ne ko azumi ne ko me yake in dai shi mai waswasi ne to ɗaya zai yi ba zai maimaita ba ya ci gaba da abin da yake kawai kada ya biye wannan waswasin nasa sai idan yaqini ne ya zo masa ba a cikin waswasi ba idan yana cikin alwala sai iska ta fita masa da yaqini ba da waswasi ba ya ji ta kawai daram ta fita kaga wannan da yaqini ba da waswasi bane to a wannan lokacin kan hukuncin sa hukuncin lafiyayye amma in dai da waswasi ne to ba zai biye ba jama'a an fahimta abinda muka daidai Allah ya ba mu ladan sa kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim annabi karim wa alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذا مت أنسم قراوني سيموت إذا أنسى سن جيش حلال سكتشكو حرام كي to suka ai gado suka yi ba mu ba abin da mutun ba abin da ya mutu ya bari bane kenan idan bayan mutuwarsa wasu suka zo suka ce abu kaza din sa nasu ne suka je suka kai wajen shari'a kuma suka tabbatar ya tabbata cewa nasu ne sai a dauka ba su kansu. Amma in ba wani wanda ya ci zo ya ce wannan kayan nasa ne na wanda ya mutu ne mana yi, za mu yi hukuncin cewa na sata ne ko ba na sata bane, wannan ba daidai bane. Wannan ya ce ni ne na samu raka'a biyu a jam'i sai na tashi ina cikawa sai wani ya bi ni, shi kenan mana ya bi sallah. Malam mun je mu makabarta sai na shiga da takalmi sai wani ya ce mun in cire ba a shiga da takalmi, a ba shiga ne ba a yi da takalmi ba, kaburbura ne ba a bi da takalmi, ba abin kan kaburbura da takalmi, amma makabarta shiga da takalmi ayin babba ce in mai girma ce fa, in kuma akwai kayoyi da abubuwa da tsananin zafin rana ko da sauransu ai kaga duk za a cutu. To ba asalin shiga da takalmi shine aka hana ba, bin kaburbura da takalmi shi aka hana. In ba haka ba ai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin da yayi magana akan ana dawo da ran mamaci bayan an binne shi, ai yana cewa wa innahu la yasma'u khafqan 'alaihim idha wallaw mudbirin, in an dawo masa da ransa yana jin takun takalman sun juya suna tafiya, kina akwai takalma a kafarsu. Yawa shi kuma kan kaburbura da takalmi ba a bi, saboda Manzon Sallama ya ga wani yana tsallakawa da takalmi sai ya ce ya sahibas sittiyataini khla'an alayka, ya kai ma'abucin silifa cire takalman ka saboda karrama gawawwakin musulmai. Malam menene hukuncin aikin custom a musulunci, ya halatta? Ka taɓa jin wani ya haramta ne? Ko ko menene abin da zai haramta aikin custom ɗin? Awa to malan kayayyakin da suke ƙonawa ya halatta ƙona su da suke yi? Ban sani ba, ai ban san me yasa suke ƙonawa ba, ban san me aka ƙona ba, me yasa aka ƙona duk ban sani ba. Amma aikin custom ya halatta, kowane aiki ai mutum sai ya ji tsoron Allah a cikinsa, har malamin makaranta ina shi ne kake gani dai aikin kamar ba sai da fatawa ba. Ina neman ‘yan uwa musulmai da su taya ni da addu’a, babanmu ba shi da lafiya da niyyar Allah ya ba shi lafiya, to Allah ta'ala ya ba shi lafiya da sauran musulmi baki ɗaya. Shin akwai bauta a musulunci a rayuwar yanzu? Bautar Allah ba? Kasancewar mutum kakannin kakanninsa sun kasance bayi, hakan musulunci zai iya karɓarsa a matsayin bawa? Ta yaya mutum zai mallaki bawa a musulunci a rayuwarmu ta yanzu? Duk wannan tambayoyin guda uku suna da alaka da juna. Asalin bauta kaskanci ne wadda sanadinsa kafirci, ana samun bawa ne ta hanyar yaƙi tsakanin musulmai da kafirai, yaƙi kuma halattaccen yaƙi wanda ya cika sharuɗan yaƙi na musulunci. Wanda rabon musulunci da irin wannan yaƙin gaskiya ɗaruruwan shekaru ne, wanda hadda a kama bayi su zama bayi halattattu. Don haka ba zan yi ƙirji yanzu in ce maka akwai bawa ko babu ba, kuma babun shi ya fi akwai ɗin rinjaye. Saboda idan akwai bawa ina aka samo shi? A fata an fahimta. Ta haka yana da hatsari duka wannan, babu wani abun da yanzu za a ce yana da tabbas na cewa akwai wani bawa. Malam idan alolar liman ta karye sai ya jawo wani daga mamu, to malam daga ina shi kuma zai fara? Daga yadda ake mun, daga yadda ake, daga nan zai fara mana, ai ba baya zai koma ba. Malam menene magana mai inganci game da karanta suratul kahfi ranar juma'a? Ingantacciyar magana ce, yana jawo haske ranar alkiyama, hadisi ya tabbata kai. Malam menene hukuncin wadda ya manta ruku'u sai bayan ya yi sujjada ya miƙe ya tuna? Sannan kuma malam menene hukuncin wadda ya manta fatiha a raka'ar farko? To abin da ya sa na karanta tambayoyi guda biyun duka lokaci ɗaya, saboda kusan duka abuna amsa su ɗaya ne da ruku'u da fatiha duka rukuni ne a sallah. Idan mutum ya bar rukuni a sallah to ya danganta, idan bai bar cikin raka'ar ba to sai ya dawo wajen rukunin ya aikata rukunin. Idan fatiha ce kuma yana cikin raka'ar bai shiga ta gaba ba ko yana sujjada sai ya tuna ta sai ya dawo ya miƙe tsaye ya karanta ta, in ya karanta ta yayi abin da zai yi ruku'u ya sai ya zama abin da yayi wancan a baya ya zama ƙari a sallah zai yi badi ya gyara sallarsa. To haka nan ruku'u ma, idan ruku'u ne bai fita a cikin raka'ar ba har ya je wajen sujjada sai ya tuna sai ya tashi sai ya dawo sai ya kabbara ya yi ruku'u, to daga nan sai ya ci gaba da sallarsa abin da ya yi da ya zama ƙari. Haka in sujjada ne ma, in sujjada ne yana ta yayi ta biyu yayi sujjada ya ɗago ya yunkur da ya tashi sai ya tuna cewa bai yi guda ɗaya yayi, to sai ya sake dawa ya zauna, in ya zauna sai ya sujjada sai ya ɗago shikenan sai ya abin da ya kamata, abin da ya yi da ya zama ƙari a sallah. Idan ku ya riga da ya fita daga raka'a ya bar raka'ar, to sai dai ya jefar da wannan raka'ar da ya jefar mata rukuni, ruku'un da ya manta bai yi ba ko fatiha da ya manta bai yi ba ko sujjada da ya manta bai yi ba bai tuna ba sai a raka'ar da ta riga ya riga ya fita a wannan raka'ar sai ya tuna, to sai ya jefar da waccan raka'ar. Jefarwan ba kamar jefar da dutse ba ne, shi yasa malaman fiqh suke cewa fal yazid makanaha raka'atan baniyan, sai ya ƙara raka'a madadinta baniyan, yana mai ginawa. Mai ginawa shine lissafin sallarsa ne zai canza, yadda mai kallonsa zai ga kamar ya ɓata sallarsa shi kuma lissafin sallarsa ne ya canza. A raka'ar farko ya jefar da fatiha, sai a raka'a ta biyu sai ya tuna ashe bai fatiha raka'a farko ba, to yanzu in ya tafi a raka'a ta biyu idan ya kawo ta maimakon ya zauna ya zaman tahiya a wajen mai ganinsa to ta zama ta ɗaya sai ya miƙe, shine ya jefar da waccan. To daga nan a haka zai tafi da sallarsa ya jefar da ta farko wacce aka san wannan matsala. Karatu akan wannan zai zo shi a mahallinsa a cikin wannan littafin na ahlari, saboda a littafin fiqh na kusa-kusa ba littafin da ya yi bayani akan waɗannan matsalolin kamar littafin ahlari. So karatu yana zuwa insha Allah ta'ala a kai, za mu zo mu tadda rikici na bambancin raka'o'in. Ta iya yiwuwa ka jefar da raka'ar farko baka tuna ba sai a raka'a ta hudu, ba iri ɗaya ba ne raka'o'in, ba iri ɗaya ba ne. To wannan kuma sai mun zo wajen karatu ne za mu warware waɗannan matsaloli insha Allah ta'ala. Amin. Mai hukuncin wanda ya saki matarsa tana jini, ta saku kuma zai dawo da ita, wannan shine hukuncin shari'a, sai ya dawo da ita ya ce ya mai da ita, amma za a kirga masa wannan sakin a matsayin saki, kuma dole ya dawo da ita kan aurenta. Idan yana so ya sake ta sai ta gama wannan jinin ta yi tsarki sai ya sake ta, a'a sai ta sake wannan jinin ta yi tsarki, sannan in ya ga dama ya rike, in ya ga dama ya saki. Ma'ana sanadin sakin da ya mata a cikin wannan jini to ya ɓata masa budget, tsarkin gaba ma ba zai iya sake ta a cikinsa ba, sai wani jini ya dawo ta yi tsarkin wannan jinin na biyu, sannan in ya ga dama ya rike, in ya ga dama ya sake, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara da Umar ɗan Khattab ya je ga wa ɗansa Abdullahi ɗan Umar ya saki matarsa tana jini, ya ce murhu fal yuraji'aha thumma tatuhura thumma tahida thumma tatuhura thumma insha'a amsaka wa insha'a talaka. Na'am. Alaykum assalam. Yana me?
Yana cikin sallah.
Na'am.
Yana
wa mutumin da yana cikin sallah sai laruri sai ya zo masa ko na bayan gida ko na fitsari sai yana mammatsewa da haka re sallah waya hukuncin wannan mutumi to nan zamu duba na farko shin dama yana ji ya fara sallah in yana ji ya fara sallah ya aikata haram saboda Annabi sallama ya hana mutum yayi sallah alhalin irin wannan abubuwan suna matsarsa abu na biyu idan kuma baya ji ya fara sallah ko ya gafala bai san da su ba ya fara sallah sai yana cikin sallah sai ya farga da su to sai mu duba mu ga tasirin su a sallarsa shin me suke wa tasiri a sallarsa sun yi tasiri a rukuni ne ko sun yi tasiri a abin da ba rukuni ba me suka hana shi a sallarsa idan ya kai ga sun hana shi rukuni misali a ce iska ce yake ta tattare ta katta fita yana tatse ya kasa yin ruku saboda in yi ruku za ta fita ko kuma ya dago daga sujada ya zauna a kanta yana tsoron komawa sujada ta biyu saboda in yayin kure zai koma za ta fita to kaga wannan tayi tasiri a nutsuwarsa ta haka wannan yana cikin haram idan har bata fidda nutsuwarsa daga hakikanin nutsuwa ba domin akwai nutsuwa mai wuce kima misali yayi ta zama bai koma sujadar ba har kai ga abin ya tsawaita to wannan sallarsa ta baci saboda ya shagala da wani abu kuma ba sallah ba amma idan bata yi tasiri mai yawa ba ya lallaba ta yayi sujadar kuma har yayin da sallar bata fitan ba yayi ta mata haka to ya aikata haramu amma sallarsa bata baci ba Allahu a'lam wa alaikum assalam akan shakka nan shika ya ce magana game da saki idan sakin nan ya kasance na uku ne na karshe fa mun ce dole a dawo da ita to in na uku ya kasance na karshe ne fa na uku to wannan kuma ai kaga rashin dawo da ita kuma ya fi dawo da ita karfi anan ba zai huta dawo ba shikenan sai ya zama sakin sa ya aikata haramu saki ya auku kuma ba hali ya dawo da ita ta tafi Allahu a'lam subhanaka allahumma alaikum assalam mutum shi haka yake kamar da sai ta yi in baka manta ba lokacin da muka zo muka fara karatu akan abubuwan da suke rawar alwala annan ji karatu mana wancan satin ne mun yi magana akan salis wato mai cutar yoyo ko yoyon fitsari ko yoyon tusa ko yoyon kashi duka ana samu to hukuncin sa hukuncin wannan kenan muka ce shi abinda malamai suka ce shine zai yi alwala kowace sallah ba zai yi alwala ba sai lokacin sallah yayi sai in sallar zai idan yayi alwalar to ba zai damu da abinda duk zai fito ba daga baya yana ji tana fita sosai yana ji amma jinya ce ya zai idan yace sai ta bari yayi sallah to sai din ba zai yi sallar ba to kawai shi lokacin da zai yi sallah lokacin da yayi alwala ba zai damu da abinda yake fita ba bayan nan har yayi sallah har ya idar ba zai damu da abinda yake fita ba da zaran ya idar da sallah kuma shikenan tayi asfiya sai lokacin wata sallar kuma sannan yayi alwala yayi wannan sallar ko duk sallar da zai yi sai ya mata alwalarta yayi ta in ya sallame shikenan ta warware kuma sai ya je neman magani Allahu a'lam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.